sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 10725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya murya Arewa ko kuma VOA Africa zango 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto, muka sake shigowa da shirinmu. Bayan labaran duniya, za ku ji korafin ɗalibai a Damagaram da suke zargin jami'an tsaro da keta haƙƙinsu, sai kuma ƙarancin abinci da ke ƙara barazana ga ƙananan yara a jihar Adamawa. Ibrahim Alfahamed zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya, kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, bayan Muhammad Awal Garba ya gabatar da rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru na wannan mako. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Kasar Gambia ta zargi kotun bin bahasin laifuka ta duniya da laifin cewa tana juya bayanta ga laifukan yaƙe-yaƙe da ake aikatawa a wasu ƙasashe. Kasar ta Gambia tana kalamu ne yayin da ita ma take ficewa daga kotun, mana ta bi sahun ƙasashe irin su Afirka ta Kudu da Burundi, wanda su ma tun a farkon watan nan suka janye jikinsu daga kotun. Hako ministan watsa labaran Gambia Sharif Bojang ya zargi kotun da nuna wariyar launin fata da kuma rashin yi wa ƙasashen Afirka adalci. Yace kodayake ana kiran kotun nan kotun ƙasa da ƙasa, yace kotun Turawa ce kawai zallansu, wacce kullum take kuntata mutanen da ba Turawan ba, tun ma ba mutanen mu na ƙasashen Afirka ba. Kusan dukkan sharuɗi guda 10 da kotun nan ta gudanar dai, in bayan guda ɗaya tak, sun shafi ƙasashen Afirka ne.
Fadar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ta maida martani ga ƙorafe-ƙorafen da ake yi cewa wasu 'yan jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar suna yin dangane da yadda take raba mukaman gwamnati. Wannan ya biyo bayan da wasu manyan 'yan siyasa na ƙasar suka ƙi karɓar mukaman jakadanci da shugaba Buhari ya so ya ba su a cikin wannan makon, ko a taron da aka yi tsakanin shugaba Buhari da gwamnonin ƙasar an ce wannan ƙorafi ya fito. A hirarsu da wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa, kakakin fada shugaban ƙasar Garba Shehu ya ce ai akwai wata tsoho yarjejeniya tsakanin shugaba Buhari da gwamnoni da ke cewa kowa ya tsaya nasa gefen, in dai ana maganar rabon mukamai ne.
Wurin ji shi da kansu ya faɗi cewa yayin da kuka ga kuna na ɗan ɗan kwamishinoninku da jamuninku da shugabannin sassa na ɓangaren gwamnati naku, ba zan sa muku baki ba. To tunda ba zan sa muku baki ba, kada ku ce sai kun sa ido nima akan abin da zan yi a nan a birnin. Kuma a lokacin ina tuna har wasu gwamnonin suna cewa to su abin da suke gudu shugaban ƙasa ta da ya je yana naɗa maƙiyansu mutanen da suka yaƙe su a jihohinsu ita ko Abuja a ba su manyan mukamai. Ya ce to wannan idan akwai buƙatar tuntuɓe ku.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da nai da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa na mura Amurka. Wani masani mai zaman kanshi da kiwon majalisar ɗinkin duniya aiki ya bayyana jin takaicin ganin cewa majalisar ta kitta ɗauki alhaki a shari'ance na masifar cutar kwalara da ta ɓarke a ƙasar Haiti, inda ta kama mutane 800,000 har ta kashe 9,300 daga cikinsu. Philip Astor, wanda masani ne game da fannonin talauci da haƙoƙin bil'adama, ya ce wannan matsayin na majalisar ɗinkin duniyar abin kunya ne. Ha kuma a rahoton da ya aika ita majalisar, Mr. Astor ya ce idan har ita kanta majalisar ba za ta sa kai ta ɗauki alhakin wannan bala'in ba, to bai kamata ta rinƙa matsawa wasu ƙasashe ɗaukar nauyin taka haƙoƙin bil'adama da ake a cikin ƙasashen nasu ba. Ana dai zargin cewa cutar ta kwalara ta bazu a ƙasar Haiti ne a sanadin sharar da sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya na ƙasar Nepal suka zuba a cikin koguna da gulabin ita Haiti. Har yanzu ma an ce kowane mako akalla mutane 500 suke kamuwa da cutar kwalara ɗin a can Haiti.
Wani mummunan farmakin ta'addancin da aka kai kan iyakar ƙasashen Kenya da Somalia ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 12 a cewar wasu jami'an ƙasar Kenya. Joe Boronjo, wanda shine kwamandan ma'aikatan tsaron yankin Mandera, ya ce mayakan Al-Shabaab na Somalia ne suka kai wannan farmaki akan gidan sauke baki na Bashoro, inda suka yi amfani da gurneti wajen kai harin nasu. Ba da ɓata lokaci ba kuma ƙungiyar Al-Shabaab ta yi sauri ta ɗauki alhakin cinna wannan ta'asar a sanarwar da ta bayar kan shafinta na Telegram, inda kuma ta ce ta auna abin da ta kira ma'aikata Kiristoci ne. Wannan harin da aka kai jiya Talata dai shine gaba da ire-irensa na Al-Shabaab ta jima tana kaiwa kan yankunan kan iyaka tun shekara ta 2011.
Rasha ta ce za ta ƙara tsawon lokacin da za ta ci gaba da daina kai hare-haren jiragen sama kan birnin Aleppo na ƙasar Siriya, inda ta ce su ma sojojin ƙasar masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad sun ɗauki makamancin wannan matsayi na cewa za su ja burki daga kai wannan farmakin kan yankunan 'yan tawaye. Wani hasson sojan Rasha ɗin Lieutenant General Sergei Ruskoy, wanda ya ba da sanarwa, ya ce mayaƙansu da na Sham ɗin sun kai mako guda suna zaune a wani wuri kamar kilomita guda 10 wajen birnin na shi Aleppo ɗin. Sai dai kuma sanarwar da Rasha ta bayar ba ta tabbatar da sahihancinta ba, kuma bisa ga dukkan alamu ma dai ta sha bamban da abubuwan da ake ji suna fitowa daga ƙungiyar 'yan adawan Syria na Observatory, wanda suka ce ta ranar Asabar da ta wuce aka koma ga ci gaban kai farmaki a kan Aleppo ɗin, wato dai bayan sa'o'i uku da zuwa ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, madan labarin mu bude taskar hotonnin namu a birnin da magaram jamhuriyar Niger, inda waɗansu ɗalibai suka yi zargin cewa jami'an tsaro sun keta haƙƙinsu. Wakiliyar Mutamar Abari na da ci gaban rahoton.
Ɗaliban sun kirayi taron manema labarai ne, inda suka bayyana wasu matsaloli da ke ce musu tuwo a ƙwarya, kamar yadda Mustapha Mamman Salisu, mataimakin magatakarda mai kula da zamantakewa da karatu a jami'ar da magaran, ya shaida.
To, shi komi abin da ya shahi gwagwarmaya mataki ne, mu yau abin da ya hudo mu ba mu hutu ba don mu tahi mi wani abu da ya shahi yajin aiki. Yau mu da muka hutu, taro ne muka hutu muka yi na manema labaru. Akwai allowance ɗinmu wanda ake ce mishi aid social, wannan shi kuɗi namu yanzu haƙƙi ne na abokanninmu. In sun kai wani sharuɗa sun cika a basu. Mun yi da wannan taro na manema labaru, zun mu komo cikin jami'an mutum da a ƙofa ne muka yi. Jami'an tsaro shi ne daga nan sai suka fara halbanmu da barkonon tsohuwa, har da biyo mu ƙofa jami'anmu suka ringa tsaya daga waje suna harba barkonon tsohuwa. Ba shiga har likita, inda muka kai marasa lahiyan da suka faɗi ba masallaci, ha ajinmu da muke kuro, ha ɗakunanmu da muke kwana. Bayan cin wannan sun kewaya ta bayan jami'a, duk da akwai doka da ta hana a shigo jami'a a taba ɗalibai in ba da uzinin rektor ba, shi jagora gaba ɗaya na jami'a.
Abubuwan barkonon tsohuwa ne da suka zo ga shi nan bokitai sun kai kusan 10.
Wannan duka barkonon tsohuwa da kuke gani, wannan wanda muka ɗan tattaro ne, don da yawa ba mu tattaro ba.
Ba ku ganin kamar kun yi gajan haƙuri tun da ministan ya yi alƙawari ya ce za a shahe muku wannan hawaye naku, kuma wa'adin da aka ɗauka bai cika ba, ko kuma an yi haka?
Shi minista alƙawarin da ya ɗaukan mana ya ce mu daga kwana ɗaya zawuwa kwana na 15 na wannan watan za a biya kuɗin. Ba a biya ba, yanzu shi ne muka gani wannan watan kwanan shi 31 ne, yau an yi kwana 25 ba a biya ba, kuma babu alamu na za a biya wannan kuɗin.
Yanzu haka, a cewar Mustapha, wasu daga cikin ɗaliban sun jikkata yayin da wasu ke tsare.
Wanda muke baku tabbashi a nan, an tsere ɗalibai, kuma ɗalibai da yawa sun ji ciwo, don wasu a yanzu ma suna nan suna ɗaukan maganunuwan da ya kamata ana kula da lahiyarsu. Nawa aka tseda, wa aka tseda, an zuwan nan muna jira mun tambaya su ba mu dama mu je mu ga 'yan uwanmu mu san nawa aka tseda, mu san dalilin da ya sa aka tseda su, kuma mu kama ga gwagwarmaya hudu.
Na nemi jin ta bakin hukumomi, sai dai duk wayar da na buga ba ta shiga, na kuma leƙa asibiti don tabbatar da waɗanda suka ji rauni, nan ma ban samu shiga ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Niger.
Jami'a.
To, madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Kwai kwai kwai, alayin manzan Allah.
Bari kuma mu nufi jihar Adamawa, Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa kimanin kananan yara kasa da shekaru 5,800 ne ke fama da ciwon tamowa sakamakon hare-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa, wanda ya gurguntar da harkokin tattalin arziki da kuma zamantakewa a jihar. Hauwa Zoka, jami'ar kulawa da samar da abinci mai gina jiki ga kananan yara a jihar, ta yi wa wakilin Sanusi Adamu ƙarin haske dangane da lamarin.
Tarmuwa a tsakanin yara kanana, misali in ana cikin damina yakan fi yawa, amma yanzu kamar mu a Adamawa in an duba fin ta arewa ka gani shekara nawa mutane sai wannan shekara suka samu suka je gida har aka samu ana noma, saboda aikin insurgency akwai yunwa sosai, yara din suna kan karuwa. Misali yanzu kamar wannan shekara mun samu yara sun fi 8,000 kamar tan mici kama daga lina suna da yawa.
Sakamakon barazanar da cutar tamowa ke yi wa yara ya sanya su sun kula da lafiyar yara na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar cibiyar samar da kiwon lafiya mataki na farko ta jihar Adamawa. Suka shirya bitar ƙara wa juna sani na yini biyu ga ma'aikatan kiwon lafiya daga yankunan karkara na ƙananan hukumomin 21 domin koya musu sabbin dabarun tattara bayanai na yaduwar cutar da kuma aikewa da su ta wayar salula domin samar wa hukumomin su ƙunin ɗaukan matakan gaggawa na daƙile yaduwarta. Na zanta da wasu daga cikin mahalarta bitar, da farko ga Benjamin Martins.
Wato akwai yanayin rashin sani yadda za a sarrafa abinci, sannan kuma na biyun shi yanayin yadda rayuwa yake a yanzu, musamman yadda abubuwa sun yi tsada, sannan kuma na ukun shi yanayin da muka sami kanmu a ciki kamar yan gudun hijira da sauransu, an yakin Boko Haram shi ma yayi contributing sosai na samun irin wannan cases din.
Sunana Aina Elson Jandi. Ko wani lokaci irin sabon admission muna same su, wani lokaci suna kai 20, wani lokaci suna lafiya 20 ne. Bunda yana dada kara mana yara wani lokaci domin muna boda da Borno, wayansu suna fito daga irin su barguna su shigo mana cikin gwi, to yana dan iya kara mana yara a wani wata.
Na zaga daya daga cikin cibiyoyi da ke samar wa yara masu fama da rashin abinci mai gina jiki da ke Jambutu a karamar hukumar Yola ta Arewa, inda na yi hira da wasu daga cikin iyaye mata da ƴaƴansu ke karɓar jinya.
Yanzu ga shekaran ta 1 da wata 7, amma in ka ganta duk sa'o'in ta su zama manya, amma ita gashi nan karama ne, har bakon doro ne ta yi tana ramewa, kuma sai aka ce mana mu zo mu karɓi abincin yara muna ci, zai sa tana ƙiba tana jiki.
A wasu yankuna da ake da zaman lafiya da kuma wadatan abinci, rashin ilmantarwa kan yadda za a sarrafa abincin wa yara ƴan ƙasa da shekara 5 da kuma al'adu irin na gargajiya na daga cikin dalilai na ƙaruwar yara masu fama da cutar tamowa a jihar Adamawa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
To a gaida Malam Sanusi, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Kafin mu je gabatun gasar karatun Qur'ani da muka yi alƙawarin ci gaba da gabatar muku a yau, bari mu sake wayewayar batun Malama Firdausi Ado, wadda ta yi zargin cewa ‘yan uwan mijinta wanda ya rasu sun ƙwace mata ‘ya’ya ƙarfi da yaji, kuma kwatsam ta samu labarin cewa ɗayansu, wato babban, ta rasu. Musamman ma dai ta zargi wani uwan mijin nata mai suna Honorable Yakubu Shehu Abdullahi, wanda aka fi sani da suna Yakubu Wowo, ɗan majalisar dokoki ta jihar Bauchi. Abubuwa da dama sun faru game da wannan batu daga ranar Juma'a nan zuwa jiya Lahadi. Da farko dai, a ci gaba da yunkurin da yake na abin da ya kira neman haƙƙin ɓata masa suna da ya ce an yi, ɗan majalisa Yakubu Wowo tare da haɗin kan ofishin CID na hukumar ‘yan sanda ko rundunar ‘yan sanda ta jihar Bauchi sun kama ita Firdausi da mahaifiyarta Salamatu Umar da wani ɗan uwansu mai suna Malam Kawu, aka kai su gidan kurkuku na Bauchi aka kulle su. Har ya zuwa safiyar Litinin ɗin nan, Firdausi da mahaifiyarta da kuma shi Malam Kawu suna kulle a gidan kurkuku na Bauchi. Wannan kenan. A ranar Lahadi kuma, Majalisar Malaman Addinin Musulunci ta Najeriya reshen jihar Bauchi, wadda tun lokacin da aka fara gabatar da shirin nan ta shiga cikin maganar tana neman yadda za a warware ta, ta fito da rahoto da shawarwari ne da za a sulhunta wannan batu bayan da ta binciki komai ta kuma tattauna da dukkan ɓangarorin. manyan malamai da dama a jihar ta Bauchi sun rattaba hannu kan wannan takarda. An kuma samu wakilan shi Yakubu Wowo da na malama Firdausi suka sanya hannu a kai. A bayan da aka sanya din, Sheikh Dan Azumi Musa Tafawa Balewa, sakataren majalisar malamai a jihar Bauchi, kuma mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya, ya karanta bayanin abubuwan da suka cimma. Kuma ana jiran a ji yadda ɓangarorin nan guda biyu da kansu za su karɓa ko kuma su ƙi karɓar wannan takarda ta sulhu. A mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayanin waɗannan matakai na sulhun ta maganar da aka ɗauka da kuma inda aka kwana kan matsayin waɗannan ɓangarorin guda biyu. Yanzu bari mu cika alƙawarin da muka yi muku game da batun da muka faro a makon jiya na mutumin da ya lashe gasar karatun Qur'ani a Najeriya da aka yi a wannan shekara a gaban Sultan na Sokoto, amma kuma cibiyar nazarin addinin Musulunci ta Jami'ar Usman Dan Hodo da ke Sokoto ta tura sunan wanda ya zo na biyu a matsayin wanda zai wakilci Najeriya a irin wannan gasa ta duniya maimakon mutumin da ya zo na ɗayan. A aji na ɗaya na wannan gasa, wanda ya lashe shi ne Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. Wanda ya zo na biyu shi ne Faisal Muhammad Awal Gusau daga jihar Zamfara. Babban dalilin da Farfesa Sifawa ya bada na miƙa sunan wanda ya zo na biyu shi ne cewar shi wanda ya zo na ɗayan nan bai miƙa musu takardar shaidar haihuwarsa wadda za ta nuna asalin shekarunsa ba, saboda akwai ƙa'idar cewa ba za a ɗauki wanda ya wuce shekara 25 da haihuwa ba. Daga cikin waɗanda shirin namu na makon jiya ya faɗa kunnuwansu har da Dr. Abdullahi Balarabe Salami, ɗan majalisar wakilan tarayya, mai wakiltar mazaɓar Gwadaba da Ilela daga jihar Sokoto, kuma shugaban kwamitin kula da dangantaka a tsakanin majalisar wakilan ta Najeriya da majalisar shura ta ƙasar Saudiya, kuma shugaban kwamiti na ayyukan hajji. Daga jin wannan shiri da muka yi na makon jiyar, sai Dr. Salami ya gaggauta tuntuɓar dukkan waɗanda suke da hannu a wannan lamarin domin ganin an gyara wannan abin da shi da kansa ya bayyana ko kuma ya ce ya gano an yi kuskure cikinsa.
Sunana Dr. Abdullahi Balarabe Salami, ɗan majalisa mai wakiltar Gwadawa da Ilela a majalisar tarayya majalisar wakilai ta ƙasa a Abuja. Ina kuma shugabancin kwamiti mai kula da abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura, majalisar ƙasar Saudiya da kuma majalisar mota wakilai ta Najeriya da kuma al'amuran hajji. To alhamdulillah, lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawan Allah mataimakina Dr. Sani Audu, shi Allah ya sa daga jihar Bauchi yake, ya ji wannan, to kasance wannan al'amari ya shafi addinin Musulunci kuma yana da alaƙa da harkan Saudiya da kuma nan ga kuma da wani mun wakilta mu mutane muke yi. To matakin da muka dauka shine mun kokari mun tuntubi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abin a rukunin gaskiya al'amarin. To bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan bawan Allah abin da ya faɗa na shi ya kamata ya tafi ya wakilci makarantar Al-Qur'ani masu tafsiri wanda suka haɗa Qur'ani ta da tafsiri a wannan ƙasa domin shi ya zo na ɗaya lokacin da aka yi gasar musabaka. To sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure. Wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba, ba tare da sanin 'yan kwamitin ba, ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba. Amma saboda ƙoƙarin da muka yi, muka tuntubi ainihin 'yan kwamitin musabaka na Bauchi, inda na yi magana da mataimakin shugaban kwamiti da coordinator wanda na can Bauchi, kuma na yi magana da shugaban jami'a na Sokoto, muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka Dr. Sadiya Umar. To duka nan da ya jiya nan take suka ji aka yi meeting, aka binciko, aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu ko babban kuskuren da wani ɗaya daga cikinsu ya yi shi ne ya kamata takardar da ake nema ta shekaru a declaration of age, ya kamata lokacin da Saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza, to ya kamata su tuntuɓi wannan bawan Allah ya kawo takardarsa. To kuskuren shi ne ba a kira shi ya kawo takardarsa ba, sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun. To kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri, sai ya je ya ɗauki sunan wannan wanda annabiyunsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika, wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma ainihin wanda ya aka kuskure kamata sai an tuntube wannan bawan Allah a gane me matsalan shekarunsa ko inda da wannan takardu sai in ya zan bai da an bashi lokaci bai kawo ba bai da sannan sai a ce to idan ba ka kawo ba zuwa lokaci kaza wanda yake bin ka na biyun ka za mu bashi to wannan shi a kuskure kuma ya yadda da wannan kuskure kuma duk mun yadda da wannan kuskure amma hakika za ya don shugaban jami'a sukto ya cancanci a gurbin shi da ainihin ita shugaban musabaka Dr. Sadiya Umar da kuma jami'an gudanar da musabaka na Bauchi domin sun ba da haɗin kai wajen ganin cewa wannan al'amari bai tabarbare ba to mun zauna muka yanke shawara abinda dai a adalci da zai yi mu tura wannan da an tura shi to amma yanzu an riga an makara an tura sunan wancan wani biyu ko bai cancanta ba to kasancewa kai ka sani wannan gwamnati ta adalci gwamnati ta canji ba za a taɓa yadda wani zalunci wani gwagwarmu muka yawa musamman abin da ya shafi addinin musulunci dole na mu hito da adalci saboda haka muka ga adalcin da ya kamata shi ne idan shi wannan da ya cancanta da bai samu ta yaba to ba wanda zai taimaka da sai yanta shugaban jami'a DC na Usman Bodu University wanda karkashin shi ne santa take ya ba da umarnin cewa duk wanda ya yi rashin gaskiya game da wannan zai hukunta shi sannan wannan da bai cancanta ba ba zai tafi ba a ana shi tafiya sauran duk waɗanda suka cancanta sun tafi amma shi dai wanda aka sa madadin wannan bawan Allah ba zai tafi ba shi ko wannan bawan Allah yanzu duk wata musabaka da ta zo nan gaba insha Allah shi zai tafi lokacin Najeriya domin shi ne cancanta kuma yana da dukkan cancanta kuma babban abin da ya samu a ƙara tashi tsaye wajen ni ka san ya kamata a ce a musulunci akwai wani ƙarin tausayi da ƙarin kulawa da ya kamata a ba wannan bawan Allah kasancewa san mutum ne wanda yake da
To alhamdulillah yanzu dai an gyara wannan lamari amma ko mai zuwa da mu ji ko an gyara batun takaddamar da ke tsakanin Malama Firdausi Ado da dan majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu Shehu Abdullahi ko Yakubu Wowo mu huta lafiya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu anan Washington na cewa karfe 3:24 na Asuba yanzu kuma ga Muhammad Garba Awal da sharhin jaridan ƙasar Kamaru.
Za mu fara ne da jaridan Le Message an da babban labarin ta tayi mana tsokaci ne kan hatsarin da ya faru akan hanyar Dogo na jirgin ƙasa daga birnin Yaounde zuwa babban birnin cinikayyar ƙasar Douala an da jirgin ƙasa yake tafiya a cikin awa 3-4 amma wannan lokacin hakan bai samu ba domin hatsarin da ya faru wanda ya laƙume rayukan al'umma da dama yanzu haka dai sama da mutum 1000 ne suke kwance a asibitin birnin Douala da birnin Yaounde rai kwakwai mutu kwakwai wannan kamfani dai na jirgin kasar ta jamhuriyar Kamaru wani kamfani ne na kasan Faransa wanda yake tafiyar da shi kamfanin da ake kiransa Group Bolloré sun kwashe sama da shekaru 20 suna tafiyar da wannan kamfanin sai kuma jaridan The Post da ta labarta mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya ya samu matsala da ƴan kasar Kamaru mazauna a kasashen nahiyar Turai anda suke kiransa shugaban Kamaru a kasa kasashen ketare kuma yafi zama a waje ne fiye da kasar ta jamhuriyar Kamaru domin yanzu yafi zama a birnin Geneva ta kasar Switzerland fiye da mahaifarsa suka ce ya kamata ya koma ya je yayi aiki a kasarsa domin yanzu haka akwai yaki da ake yi da Boko Haram a arewacin kasar ta Kamaru da mahadarin jirgin kasa da ya faru ƴan kwanakin nan da kuma karyewar gadar da ya faru a tsakanin Yaounde da Douala ga talauci da rashin aikin yi kuma gashi sun kwaso kudin talakawa suna ta wadaka sai kuma jaridar Le Metayo anda ita ma ta kwarmata mana cewar hukumar kama masu yiwa tattalin arzikin kasar jamhuriyar Kamaru ta Anniti suna neman mika Ekoto Emane da Ba Ngome a gidan yari na birnin Yaounde wanda ake musu binciken kwakwaf a yanzu haka sai kuma jaridan ta sake ruwaito mana cewar ministan kudi na kasar jamhuriyar Kamaru Alamin Usman Mai ya bayyana wa manema labarai cewar an karbo kudade har miliyar 173 na sefar kudin ta Kamaru a hannun waɗansu miyagun mutane wanda suke neman kai kasar su baro a cikin wannan watan da muke cikin nan zamu kammala ne da jaridan Le Sahel anda ta ruwaito mana cewar ƴan kasar Kamaru wanda suke can a nahiyar Turai sun yi wani zanga-zanga domin ana jita-jitan cewar shugaban kasar na Kamaru ya hada baki da kotun kasa da kasa na Lahe wanda yanzu haka suke kokari a mika musu tsohon sakataren gwamnatin kasar Marafa Hamidu Yaya domin su yi masa shari'a. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Awal Garba yayin shikarmar hukumar Turo cikin jihar Bauchi Najeriya. Allah na kira da shugaban CMCC Muhammad Mako don Allah ya zo ya gwamnatin jihar Bauchi da ƴan da sanatoci akan zargin cewa sun ce wani siya musu gida a Abuja kuma da siya musu mota din. Idan haka ne don Allah don Annabi ya kama waɗannan mutane sanatocin nan a kama su kuma a zo a binciki gwamnatin jihar Bauchi. Wannan magana gaskiya ce ko ƙarya ne? An ci mana aiki, an ci biyan albashi, a yi ga abin da kuɗin yake fullawa suke sayi da shi. Wannan al'amari ya damu mutanen jihar Bauchi. Mun yi asarar gona, mun yi asarar sanatoci. Wannan abu ya dame mu wallahi tallahi. In dai wannan abu gaskiya ne, ya kamata duk gaba ɗaya mu tuɗe su gaba ɗaya mu fanke su saboda zargin cin hanci da zau da suke sun kasa aiki a jihar Bauchi. Sanatoci sun kasa wa jama'a aiki. Gona ya kasa wa jama'a aiki, ya shi yin albashi. A shi ga abin da su kula za su yi, don Allah ki kuma su yi yau da su kama da wannan magana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na fadiyar Afirka. Suna na Bishir Fatima da kadan karamar hukumar Fatima shugaban kungiyar su sun baya hana tafiya mai tafiya a kasa da baki da ina so na yi amfani da wannan damar da suke kula da su an kasa ta karbi shawarwari a cikin kura kasa ɗan jam'iyya suke musamman na ƙasa-ƙasa tun daga kan matakin mazaɓa zuwa lokal gamman zuwa jiha na cewa ba a yi da su musamman waɗanda suka ba da magana kada siya wannan zancen tsakani da Allah mu ma shaida ki san muna tafiyar nan da mu aka gina ta amma magana ta gaskiya jama'anmu da su a cikin wahala ana cikin wani yanayi don haka muna kira a gare shi a dauda a duba saboda muna da target a gaba na 2019 wanda wannan zai sa mu ji daɗi ne kan kan domin a samu a sai da gaske da yardar Allah wanda da zarar ba a samu wannan ci gaba na jama'a sun yi da su zaman to a ce suna cewa ne muka yi don haka jirgin na shugaban ƙasa a daure a duba a zo a duba jama'a na ƙasa don su ne suke zaɓe ne kuma wannan gwamnati su da yin Allah waɗannan mutane sun suka yi ta.
To gaskiya mun cinye lokaci don haka za mu ja burki nan. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shiri da kuma Suleiman Ado da ya haɗa shiri da Bada Umarni sai kuma injiniyan mu yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.